Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata 5 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lalar Daniya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da dare. Baba Yakubu Makeri ne tare da Daula Salim muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar mata sun gudanar da wani taron gangami akan gudanar da zaɓuka da suke tafe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya sun gudanar da gangamin ne a Abuja. A jihar Taraba kuma a dakar jam'iyyun adawa da suke zargin gwamnati da hana ma'aikata bayyana ra'ayinsu na siyasa da kuma yin barazana ga wasu sarakunan gargajiya, zargin da ita gwamnatin ta musanta. Akan wannan batu ne kuma za mu nemi ku kira mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon matakan da ake ɗauka wanda ake kokarin hana ma'aikatan gwamnati bayyana ra'ayoyinsu na siyasa. Lambobinmu kamar kullum su ne 202-205-6555. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan daren. Da maraicin yau Talata ne, shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da halin da kasar ke ciki na wannan shekara a gaban gangamin 'yan majalisar dokokin kasar da za su hada da dimbin wakilai mata da tsirarin jinsuna masu yawan da ba a taba gani a tarihin majalisun ba. Shugaban majalisar wakilai da za ta zauna bayan Trump din ita ce Nancy Pelosi, wanda ta hada kan 'yan majalisar wakilai na jam'iyyarta ta Democrat ƙalƙashin tuta ɗaya wajen ƙin amincewa da ƙudurin shugaban ƙasar na neman maƙudan kuɗaɗe da zai gina wata katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, abin da ya janyo rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin ƙasar. Trump dai zai yi jawabi ne da jinkirin makon da yake tun ranar 29 ga watan Janairu ne ya kamata ya gabatar da jawabin, amma kuma sai ita Pelosi ta taka mai birki ta ce ba za a bar shi ya yi jawabi ba har sai an buɗe ma'aikatan gwamnati. A halin yanzu kuma wasu lauyoyin gwamnatin tarayya sun aika wa shugaba Donald Trump sammaci, suna neman ya hanninta masu wasu takardu da ke neman bayanai akan mutane da suka baiwa kwamitinsa na yakin neman zaɓen taimakon kuɗaɗe kuma bayanan kan yadda aka kashe kuɗaɗen. Lauyoyi suna ƙoƙarin gano ko an yi wani maguɗi wajen kashe wasu daga cikin kuɗaɗen kimanin dala miliyan 700 da aka tara don shagulgular rantsar da Trump a watan Janairun shekarar 2017. Ko bayan son sanin yadda aka tara kuɗaɗen da kuma kashe su, har ila yau lauyoyin na ƙoƙarin binciken kuɗaɗen sun fito daga mutanen wasu ƙasashen ƙetare ne, abinda dokokin Amurka suka haramta. Ƙasar Canada da ƙasashen da ke cikin ƙungiyar rukunin ƙasashen Lima na Latin America sun ce sam ba su yarda ba da a yi amfani da ƙarfin soja a kan ƙasar Venezuela ba. Wakilan ƙasashen da ke taro a birnin Ottawa na ƙasar Canada sun fitar da sanarwa bayan taron jiya Litinin, inda suka jaddada aniyarsu ta goyon bayan kafa sabuwar gwamnati cikin lumana ba tare da an yi amfani da ƙarfin soja ba. Kafin tattaunawar ƙungiyar LIA, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da agajin dalar Amurka miliyan 40 ga ƙasar Venezuela, kuma ya bayyana gwamnatin Maduro da cewa gwamnatin kama karya ce. A jiya ne, har ila yau, shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi marhaba ga ƙudurin da wasu ƙasashen Turai 16 suka ɗauka na nuna goyon bayansu ga madugun 'yan adawar Venezuela a matsayin sabon shugaban ƙasar. An bayar da rahotanni cewa 'yan Taliban sun kashe dakaru 40 a wani hare-hare da suka kai a arewa maso gabashin Afghanistan a daidai lokacin da ake ci gaba da wani taron sulhu a birnin Moscow na ƙasar Rasha domin kawo ƙarshen rikicin. Farmaki mafi muni da 'yan ta'addar suka kai da safiyar Talata shine wanda suka kai kusa da babban birnin Kunduz a cewar jami'ai da mazauna yankin. Saifullah Amiri, mataimakin shugaban gundumar, ya fada wa kafofin watsa labaran Afghanistan cewa mayakan Taliban sun hallaka sojoji 22 da 'yan sanda 3 yayin da aka raunata wasu 20. Daga ƙarshe yau shugaban Kristocin duniya na Mazhabar Katolika, Papa Roma Francis, ya jagoranci addu'an Krista a Abu Dhabi, babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda yake kai wata ziyara ta tarihi. Mutane kimanin 135,000 suka halarci wannan gangamin ibadar Kiristoci da aka ce shine mafi yawa da aka taɓa gani an haɗa a babban filin wasa na Zayid da ke can Abu Dhabi. Cinjiya a jawabin da ya yi, Papa Roma ya yi kira a kan tsaida yaƙe-yaƙen da ake yi a yankin gabas ta tsakiya.
Daula Salim kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mata sun gudanar da wani taron gangami a babban birnin ƙasar Najeriya, wato Abuja kenan, akan gudanar da zaɓuka da suke tafiye cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Sun kuma gargaɗi junansu su mara wa 'yan takara mata baya a zaɓukan da za a yi na shekarar 2019. Ga Grace Alheri Abdu da rahotonta na farko daga birnin Abuja akan wannan zaɓe da ke tafe.
Wata haɗakar ƙungiyoyin mata ta gudanar da gangami a birnin tarayya Abuja da nufin shawo kan 'yan siyasa magidanta matasa da kuma matan kansu kan illar banga siyasa da kuma tada hankali lokaci da bayan zaɓe. A cikin jawabinta, babban mai jawabi a gangamin wadda kuma take wakiltar cibiyar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya da kuma wakiltar cibiyar a ƙungiyar ECOWAS Comfort Lamte, ta ce yin wannan gangami ya zama wajibi a wannan lokaci kasancewa mata da ƙananan yara ne suke tagayyara idan aka fuskanci tashin hankali.
We gathered here today to say we are not supporting any political party, but we want peaceful elections. So the women have all come out here to say we want peaceful elections.
Ta ce mun taru a nan ne yau domin mu ce muna so a gudanar zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna cewa muna son a yi zaɓe lafiya. Shugabannin kungiyoyin matan da suka gabatar da jawabai a taron sun bayyana cewa gangamin ba shi da alaka da wata jam'iyyar siyasa ko kungiyar addini. Dalili kenan da mata suka yi dafifi zuwa zangon taron da aka gudanar a Unity Fountain da ke tsakiyar birnin tarayya Abuja. Ga abin da waɗansu matan ke cewa.
Nuna wa mata cewa za a iya wannan zaben ba sai an yi kashe-kashe ba, kuma duk wanda aka kira ta aka ce ɗanta ta ga alama ko ƙyarta za ta fita ta yi abin da bai kamata ba, ta yi ƙoƙari ta tsaida wannan abin. Wannan zamanin na yin zaɓe ana kashe-kashe ana duk wa'innan abubuwan da bai kamata ba ya wuce, yanzu kawai mu peace muke so, muna so mu yi komai cikin kwanciyar hankali.
Ni dai an ce zaɓe ba yaki ba ne, so me zai kawo fada banga da cin mutuncin mutane a cikin zaɓe. Don haka mu mata mun taru ne a yau, matan Najeriya gaba ɗaya mu ce mu ba za mu yarda ba a zo a sa zaɓe zama kamar yaki ba. Ana kisa, ana cin mutuncin mutane, ana sayar da PVC, ana yin halin da bai kamata ba, halin da ba na demokratiya ba.
Matan da suka halarci taron gangamin sun fito ne daga dukkan jihohin tarayyar Najeriya, suka kuma bayyana cewa ba za su lamanci amfani da su ko 'ya'yansu wajen biyan bukatun wani dan siyasa a wannan zaɓe ba. Alheri Grace Abdu, muryar Amurka daga birnin tarayya Abuja, Najeriya.
Wannan zamani mata idan
to madalla a gaida alheri Grace Abdu. Hadakan jami'an adawa ne suke zargin wato gwamnatin jihar Taraba akan tana kokarin hana ma'aikatan gwamnati bayyana ra'ayoyinsu na siyasa. Jami'an adawan dai sun kuma zargi gwamnatin Taraba din da yiwa sarakan gargajiya barazana akan zabe. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz na dauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Sunana Ibrahim Tukur El Sudi, ni ne ainihin chairman din jam'iyyar APC a jihar Taraba. Muyin tattauna maganganu ne akan a katsalandan da ainihin gwamnatin jihar Taraba take kawo mana. Da farko nayi magana akan barazana da ita gwamnatin Taraba take ma ma'aikata da kuma ainihin sarakunan gargajiya akan ma'aikata ko ta jiha ko ta karamar hukuma. Tsarin mulkin Najeriya ya ba ma kowane ma'aikaci daman ya shiga duk jam'iyyar da yake so, saboda haka kada wani ya yi musu barazana. Sa'annan akwai sarakunan gargajiya a ofishin wato mataimakin gwamna, ana fita ana yi ma sarakuna barazana cewar idan suka yadda gwamnati mai ci wato gwamnatin PDP ta fadi a shiyarsu, za a cire su, za a walakanta su, za a yi musu abubuwan da bai dace ba, wannan ba daidai ba ne, doka ba ta yadda da wannan ba.
Shi ma da yake karin haske daga cikin shugabannin kungiyar kwadago a Najeriya, wanda ma yake zama daraktan campaign na daga cikin yan takarar kujerar gwamna a jihar Komare Babbai Balake Gama, ya kuma nuna bacin ransa game da abubuwan da ke faruwa yanzu.
Ai mutane yan Taraba, gari ya waye, kowa kai ya waye yanzu. Baka yi min aiki na shekara hudu ba, sai kawai wata daya kana ganin zaka bani kudi sai in sake zaben ka. Muna ce ma yan Taraba, ku karbi kudin ku ne kuma ku bijire masa a zabe, ku yi amfani da PVC ku ku kore shi a gwamnati.
To sai dai kuma a martaninta, gwamnatin PDP a jihar ta musanta waɗannan zargi-zargin da yan jami'an adawa ke yi yanzu. Alhaji Abubakar Bawa, da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa, ya kuwa danganta waɗannan zargi-zargin ne ma da ƙanzon kurege.
Wani kira za ku yi wa al'ummar Taraba a daidai wannan lokaci?
Kiran da za mu yi wa mutanen Taraba don Allah don Annabi ai zaman lafiya, ai kuma zaben nan mutane su tabbatar da cewa sun fito sun zaɓe mutanen da hankalinsu ya kwanta
mutane. Kuma da menene dai, yanzu ko lokaci ne kawai make iya tabbatar da yadda za ta kaya, yanda ko babban zaɓen make ƙara matsowa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdul Aziz, akan wannan batu ne ku muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ta yadda kuke kallon matakan da ake dauka na hana ma'aikata na gwamnati bayyana ra'ayoyinsu na siyasa. To sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 3 ne da minti 43 na rana a nan Washington. Kafin mu ci gaba ko kuma bude layukanmu, sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Kazo yalwa ɗan kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mu gawa
talaka ka bar kuka kai arka yancinka kai ga makamanka ita ta tace
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To, salamu alaikum, muna da kira daga Yobe. Wa dina Yobe? Mun goje kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna, amma maudu'in mu na yau shine wato muna son ku nuna muna yadda kuke kallon mataki da ake dauka na kokarin hana ma'aikatan gwamnati bayyana ra'ayinsu na siyasa, alhali kuwa a cewar masu fashin baki suna iya yin haka. Na'am, wa alaikum salam. Wane ne daga Kaduna?
Sunana Abdullahi Musa.
To, Mala Abdullahi, muna saurinka. An samu matsala da to muna da kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Amma wa alaikum salam wa rahmatullah.
Muna magana da Rabi'u dan da kanwa dokan lere.
To, Mallam Rabi'u, bismillah.
A gaggiya bai kamata daga to imam ma'aikata ƴancin su na fadan albarkacin bakin su ko kuma ra'ayin su ba. Ita demokradiya ai da ma ra'ayi ne, kowa yana da ra'ayi. Kuma gwamnatoci da yawa suna da irin wannan matsalan. Idan mutum baya fatin su ko kuma baya ra'ayin su, sai su rika musguna mishi. Ya kamata su daina kowa a bar shi zaɓi ra'ayin shi. Talakawa ma su zaɓi ra'ayin su. To, kaga da haka ne za a riƙa tacewa ana mulki na adalci, amma ba a ce dole ka yi ko ka bari ba. Muna fata duka gwamnatoci za su yi adalci, su bar ma'aikata su rika zaɓar ra'ayin su, su kuma aikin su lafiya a biya sakokin su.
To, mun gode kwarai da gaske. Yawa, bari mu je jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Nura Salisu ne daga Katsina.
To, Mallam Nura, muna saurin ka.
Eh, hakika hana ma'aikata shiga harkar siyasa gaskiya ba abu bane mai kyau. Eh, gaskiya kanta a bar kowa ya ra'ayi. Gaskiya ra'ayin wannan, nagode.
To, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je birnin tarayya ta Abuja. Waye daga Abuja?
Daga Alhaji Aliyu Wajibo daga Abuja, Abiye Dehun.
To, bismillah Aliyu.
To, wato ni ban ga dalilin da mutum ɗan Najeriya kuma an ce demokuraɗiyya aka yi don ina da mukamin gwamnati a hana shi haƙƙin albarkacin bakinsa ba. A hana shi haƙƙin albarkacin sa, an taɓa mishi haƙƙinsa. Kuma da nan ne su miyagun 'yan siyasan suke unhwani duk mukaminka in dai ka sa baki da goyon bayan wani. Idan bai ci nasara ba, sai wani yi unhwani da damar da addarai sai ya zalunce ka, ya ance baka mukami. Kaga wannan zalunci ne ba demokuraɗiyya ba ne. Demokuraɗiyya duk wanda ya nuna inda yake so, a kyale shi mana ko ma'aikaci ne ko ma'aikaci ne, shi ne demokuraɗiyya. Amma wasu miyagun 'yan siyasa na Najeriya sai su suna nan suna didin ofis ofis. Duk ofis na kai mutunci ke gumin cewa ai wani jam'iyya kaza ya yi.
To, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum salam alai Musa.
Baba ya kuma kiri, barka da yammaci.
Yawwa, barka da.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu, Kadunan Najeriya.
Yawwa, muna sarinka.
To, alhamdulillah, ni abin da nake gani, da mun suma ma'aikatan ma a gaya mu gaya zunan mu gaskiya, ka san ma'aikatan ma su suke shigar da kansu cikin siyasa. Amma ma'aikacin gwamnati ma bai kamata a ce yana shigar da kansu cikin siyasa ba. Kuma ka ga irin wannan tarurruka da ake da gangami na wayar da kan al'umma yana da matukar muhimmanci. Bai kamata a ce shi ma'aikacin gwamnati ko na tarayya ko na jiha a ce an tilasta musu zaɓen jam'iyyar da ba ta bace. Da haka kyale su zaɓi ra'ayinsu, ina ga da haka zai fi. Amma su ma ma'aikatan zai da sa kansu cikin siyasa. Bai yiwuwa a ce da kuna ganin mutum yana gwamna kuce da za ku wayar shi a kan wasu abubuwa da shauransu. Karshe ne muka fata alkai ba.
Na gode. Yawwa, to bar mu je jihar Sokoto. Waye mai a Sokoto?
Ibrahim.
To Malam Ibrahim, duniya na sauraron ka. Bismillah.
Yana ji to duk daga nan mun kusa ka na ce in kana tashi gwamnati sai in baka wannan fati sai ta zo mu je a daga ta shekara gaba ina aiki ka ka ta zin ka da ke da jibu sai wanda jibu.
Malam Ibrahim, da alamar layinka na katsewa na gagatsewa, bari mu sake komawa jihar Katsina. Waye ne a Katsina?
Kana magana da Mustapha Ruwaya daga Katsina.
To Malam Mustapha, ana sa
ranka. Gaskiya ni ma dai ra'ayi na shine gaskiya ya kamata a ce ma'aikatan gwamnati a bashi yayi siyasa shi ma saboda ya faɗi ra'ayi. Saboda shi ma ana da intin faɗin haka, saboda shi ma dan Najeriya ne yake.
To mun gode kwarai da gaske da irin wannan takaitaccen bayani da kai, da fatar kowa ma zai biyo sahu yadda kai din nan. Muna jin ra'ayoyin jama'a ne akan yadda kuke kallon kokarin da wasu hukumomi suke su hana ma'aikata da gwamnati faɗan albarkacin bakin su ko kuma bayyana ra'ayinsu na siyasa, alhali ko suna da ƴancin yin haka. Bari mu je jihar Gombe. Waye ne a Gombe?
Hello.
Na'am.
Hello.
Hello, muna saurarin ka Malam daga kake kira daga Gombe?
Eh, daga birnin Gombe ba.
To bismillah.
Ina bawa shawari.
Ina sunan malamin.
To gwamnatin Najeriya. Hello.
Ina sunan malamin.
Shaibu.
Shaibu, to bismillah Shaibu. Lai Malam Shaibu ya katse. Bari mu je Kaduna. Mu sake koma a Kaduna. Waye a Kaduna?
Okay, sunana Usman Madaci, karamar hukumar Kaduna, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam, ya muna saurin ka.
To aji batu da ku dauko mai himmanci kuma kwarai da gaske, musamman ga ma'aikata. In an ce ma'aikatan gwamnati ba ai an ce bayin gwamnati bane. Akwai kundin tsarin mulkin kasa ya ba su wani haƙƙi, akwai dai abin da ya toye musu ne ba dama a matsayin su na ma'aikata su bulluko da shi. Zaɓen ɗan ƙasa ko kuma shugaban da zai jagoranci al'umma suna da haƙƙi su zaɓa duk wanda suka ga dama. Kuma irin wannan yana tasowa ne daga lokacin da aka ce ga gwamna ya hana ma ma'aikata albashi na watanni kaza. To shi ne za a ga an samo ma ma'aikata irin waɗannan barazanan da sauran kisa. Amma in ba irin wannan matsalan ba, muna ba ma'aikata shawaran su zaɓa duk abin da suka yi, suna da ƴancin su zaɓi shugaban da suka dace. Na gode, Allah ya sa tashi lafiya ya musu neman.
Yawwa, mun gode. Bari mu ɗauki. To da fatan kowa abin nan wanda za mu iya daukan kiran da za mu iya dauka ke da mun gode ba duk waɗanda suka kira duka. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku
wasanni a takaice.
Na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda ake ci gaba da fafatawa a wasannin kwallon kafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 na nahiyar Afirka. Kuma ranar jiya an goga birnin Maradi a wasan cika gurbi tsakanin Ghana da Burkina Faso, inda Ghana ta karkare Burkina Faso da ci 2 da nema. A wannan rukuni na biyu na garin Maradi, wanda ya haɗa Senegal, Ghana, Mali da Burkina Faso, Senegal da Ghana ne ke kan gaba da maki uku kowannen su, sai ƙasar Mali da Burkina Faso da ke kutal ba su da maki ko guda. A daidai lokacin da nake shirye wannan rahoton, ana gogawa tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Burundi, sai Afirka ta Kudu na raba gari da tarayyar Najeriya. A wannan rukunin, tarayyar Najeriya da ke kan gaba gabanin wasannin su na ranar yau da maki uku, sai Afirka ta Kudu da jamhuriyar Nijar maki ɗaya kowannen su, yayin da Burundi take kutal ba ta da maki ko ɗaya. Abin tajabibi a cikin wannan wasannin kwallon kafa na Nahiyar Afirka da jamhuriyar Nijar ke karbar bakunci na matasa yan kasa da shekaru 20 shine karamcin wutar lantarki da ke ga hilin wasan kwallon kafa na Maradi wanda ya hana a gudanar da wasan Ghana da Burkina Faso tura na shekaran jiya kuma wanda ya sa ranar jiya ne aka yi wasan koda yake hukumomi a kasar sun ce ana ci gaba da dokar matakai domin tabbatar da ganin wannan wutar lantarki ta wadatar da hilin domin a ci gaba da wasanni kamar yanda jadawalin wasan na hukumar kwallon kafa shata gabanin asoma har yanzu dai a sha'anin kwallon kafa a ranar jiya Litinin ne dai aka gano wani jinjibirin jirgin Emiliano Sala dan kasar Argentina jirgin da ya bata dabo to ranar 21 ga watan Janairu da ya gabata kuma nan da kwana biyu ne idan Allah ya kai mu za a debike jinjibirin jirgin wanda aka ce an ga wata gawa a cikin sa wanda ya kawar da duk tunanin koda za a gano shi dan kwallon kafar dan kasar Argentina da ransa sai dai a ko ina a kasashen Turai da ma duniya ana ci gaba da nuna juyayi game da wannan rashi da ƴan wasan kwallon kafa da ma'abutan su suka yi a duniya a kasar Faransa a yau ana wasan cika gurbi na makonni 18 na wasannin kwallon kafa na Ligue 1 ta kasar Faransa inda kungiyar kwallon kafa ta Girondin de Bordeaux ke karbar bakuncin Olympique de Marseille sai kuma a kofin kasar Faransa ana fafatawa tsakanin FC Nantes da Toulouse idan muka leka a wasannin tennis na birnin Montpellier na kasar Faransa a yau Antoine Hong ya lalabe Steve Darcy da 6-6-2 yayin da Nicolas Mahut dan kasar Faransa ya shaka shi ga hannun dan kasar Serbia Philippe Krajinovic wanda ya make shi 7-6-6-4 Haruna mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
ma dalla a gaida Haruna mamman bako yanzu kuma lokaci ne da Daula Salim za ta shigo mana da labarai amma wannan karo a takaice
Amurcin yau talata ne shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da halin da kasar ke ciki na wannan shekarar a gaban gangamin ƴan majalisar dokokin kasar da za su da suka hada da dimbin wakilai mata da tsirarin jinsuna masu yawan da ba taba gani a tarihin majalisun ba shugaban majalisar wakilai da za ta zauna bayan Trump din ita ce Nancy Pelosi A halin yanzu kuma wasu lauyoyin gwamnatin tarayya sun aika wa shugaba Donald Trump sammaci suna neman ya hanninta musu wasu takardu da ke neman bayanai akan mutanen da suka baiwa kwamitin sa na yakin neman zabe taimakon kudade da kuma bayani kan yadda aka kashe kudaden Kasar Canada da kasashen da ke cikin kungiyar rukunin kasashen lima na Latin America sun ce sam basu da yadda ba da a yi amfani da karfin soja akan kasar Venezuela. Wakilan kasashen da ke taro a birnin Ottawa na kasar Canada sun fitar da sanarwa bayan taron jiya Litinin inda suka jaddada aniyar su ta goyen bayan kafa sabuwar gwamnatin cikin lumana ba tare da amfani da karfin soja ba. Kafin tattaunawar kungiyar Liya, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da agajin dalar Amurka miliyan 40 ga kasar Venezuela kuma ya bayyana gwamnatin Maduro da cewa gwamnatin kama karya ce. An bayar da rahotanni cewa 'yan Taliban sun kashe dakarun gwamnati 40 a wani hare-hare da suka kai arewa maso gabashin Afghanistan a daidai lokacin da ake ci gaba da wani taron sulhu a birnin Moscow na kasar Russia domin kawo ƙarshen rikicin kasar.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe za a je wasu abokan aikin mu za su shigo da wasu shirye-shiryen sashen sa na muryar Amurka. Yanzu a madadin Daula Salim da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma malama Julie wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan dare Mr. Dominski Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC. Nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairi dan nasa amin summa amin. Assalamu alaikum.